الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kowane mako a wannan majalisi na masallacin asibitin koyarwa wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC wanda ke cikin garin Azare a karamar hukumar Katagum jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 130 a wannan yammaci na juma'a 4 ga watan Allah al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 19 ga watan Yuni na shekara ta 2026 miladiya idan ba amince ba a majalisin da ya gabaci wannan majalisi mun yi karatu dangane da taro da mutanen Makka suka yi meeting da suka yi tattaunawa da suka yi a ɗakin ko zauren da suka saba haduwa wanda aka fi sanin sa da Darun Nadwa wannan babban zaure ne da kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hudu Qusay ibn Kilab ya gina shi sai ya zamanto mutan Makka duk wani abu da za su tattauna ko suke kokarin zartarwa suna haduwa a wannan zaure ne da ake kiran sa Darun Nadwa to bayani ya gabata dangane da tattaunawar da suka yi kan yaya za su yi Suhana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aniyarsa. Mecece aniyar manzan Allah. Hijira daga Makka zuwa Madina wanda hakan kuma suna gani kalubale ne mai girma a gare su saboda gaba zai iya zama musu karfan kafa kamar yadda Bahaushe yake faɗi. To ya za su yi su kawo ƙarshen wannan al'amari. To an samu shawarwari mabambanta daga guraren mutane daban-daban wadda galibin shawarwari da aka bayar a wannan zama nasu ba su samu karbuwa ba sai shawari na ƙarshe da ɗaya daga cikin su ya bayar cewar a samu matasa masu tarin yawa wanda suka fito daga ƙabilu mabambanta kowanne ɗaya daga cikinsu ya ɗauki makami su samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya fito daga gidansa yake ƙoƙarin yin ƙaura daga Makka ko Madina su kai masa duka lokaci guda a take dukar mutum ɗaya dukar da kai ka ce mutum ɗaya ne ya dake shi wanda dukan da za su masa tunda suna da yawa wannan zai kai ga ya rasa ransa wanda kuma hakan zai sa kabilarsa ta gagara ɗaukar fansa saboda waɗanda suka masa wannan kisa zai zama ba mutum ɗaya bane, ba mutum biyu bane, balle a ce ai ɗan ƙabila guda biyu ne, saboda haka za a ɗauki fansa daga wannan ƙabilu, a samu kaman ƙabilu guda goma ko sha biyar ko ashirin, sai a zaƙulo ɗaya daga wannan ƙabila, ɗaya daga wannan ƙabila, ɗaya daga wancan ƙabila, su haɗu lokaci guda su daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kashe shi. Wannan kuma zai sa ita ƙabilarsa ta gagara ɗaukar fansa, dole ta yadda da diyya. Wannan abin da suka cimma kenan, kamar yadda muka karanta a majalisin da ya gabata. Sai dai kuma suna nasu shirin, Allah maɗaukakin sarki shi ma yana nasa shirin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san an yi wannan tattaunawar ba. Mitin ɗinnan da aka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba. Allah maɗaukakin sarki masanin gaibu sai ya sanar da shi dangane da abin da waɗannan mutane suka taru suka shirya. Kuma bayan Allah ya sanar da shi, sai ya umurce shi take kawai ya mai hijirar, tun daga aniyarsu su kashe shi, to fita bar musu garin, sai su cinye garin. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama abin da ya hana shi ya yi hijira, ya yi ƙaura ya bar garin Makka, yana jiran umurni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu tunda Allah ya masa umurnin yin hijira, kenan annabi zai yi hijira. To wannan shine babin da za mu tashi a kansa a wannan yammaci. Ya ce hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Mustafa suna ne cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wasu daga cikin malaman sira suka ambata. Annabi yana da sunaye masu yawa, shi da kansa ya ambaci sunaye guda biyar da yace duka sunayensa. Yace ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Hashir, ana Al-Mahi, ana Al-Aqib. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana Muhammad, ni ne Muhammad, ma'ana daga cikin sunaye na akwai Muhammad. Ana Ahmad, ni ne Ahmad, waɗannan sunaye guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa kansa. Allah ya ambace shi da su cikin littafinsa mai tsarki Al-Qur'ani. Allah ya ambace shi da Muhammad a gurare daban-daban. Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سنن أواني غريكما ألا يا كراشد أحمد يأتي من بعد اسمه أحمد. أقول أن نسونا يقدابي Allah maɗaukakin sarki ya kira manzansa sallallahu alaihi wasallama da su a cikin Al-Qur'ani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi lissafo sunayensa sai ya fara da waɗannan. Shi yasa malamai suka ce cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama baya Muhammad da Ahmad, saboda su ne sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da su cikin Al-Qur'ani. Sa'annan kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lissafo sunayensa da su ya fara, yace ana Muhammad, ana Ahmad, ni ne Muhammad kuma ni ne Ahmad. Yace ana Al-Hashir, ni ne Al-Hashir. Kenan daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Al-Hashir. Ana Al-Aqib, ni ne Al-Aqib. Daga cikin sunayensa akwai Al-Aqib. Yace ana Al-Mahi, ni ne Al-Mahi. Waɗannan duka sunaye ne nasa da ya kira kansa da su. To Al-Mustafa shi ma yana daga cikin sunaye da malamai na sira suka lissafa cikin jerin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai na sira sun ce sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai 30, kamar Imam Al-Iraqi a cikin littafinsa Alfiyatus Siratin Nabawiyya. Alfiya ce da ya wake tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin baitoci guda dubu sai ya kira su da alfiyatu siratin nabawiyya alfiya wato baitoci guda dubu da suka kunshi sirar manzon Allah rayuwar manzon Allah hanyar manzon Allah matafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malaman masu lissafo suna kusan guda 100 yace Muhammadun ma'a al-muqaffi ahmada al-hashir al-aqib wal-mahir ridha imam al-iraqi wadannan suna guda 5 da annabi ya kira kansa da su a cikin wannan hadisi na imam muslim cikin baitoci guda 2 ya kawo su yace Muhammadun ma'a al-muqaffi ahmada suna guda 3 al-hashir al-aqib mun ji suna 5 sun cika Muhammadun ma'al muqaffi ahmada Muhammadun sunan sa na farko kenan da Imam al-Iraqi ya ambata ma'al muqaffi al-muqaffi sunan sa na biyu ahmada ahmad sunan sa na uku sai ce al-hashir sunan sa na hudu al-aqib sunan sa na biyar sunaye guda 5 wadannan sunaye annabi ya ambace su a wancan hadisi da muka karanta na Imam Muslim Muhammadun ma'al muqaffi ahmada الحاشر العاقب والماهر الرضا يتي وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة أقوي ما وند سكتي طه طه هنا daga cikin sunayen annabi haka yasin yace طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل أما طه أي حرفا ne da aka bude sura da cikin surorin qur'ani da su faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa haka yasin na ma'rufa ne da aka bude farkon suratu yasin da su take nan ba za su zamanto daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kenan dai wasu malaman sun zurfafa wadda ba a bukatar sa wajen ambato sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da in ka duba sai kaga hakikanin su ko asalin su ba sunayen bane to al-mustafa na daga cikin sunayen sa sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a wannan babin yace hijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam hijrar mustafa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kaura da yayi daga makka ya koma madina kenan yanzu zai mana bayani yadda annabi yayi shirin yin kaurar tasa da kuma yanda ya fita da yanda yayi kaurar da yanda ya isa garin Madina duka abin da wannan babu ya kunsa ke to lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanar da manzansa mummuna da mummunar kudirin mutanen Makka na kokarin kashe shi sannan ya masa umurni yayi hijira daga Makka ya koma Madina yace fatawajjaha min sa'atihi ila siddiqihi Abi Bakr wa a'lamahu anna Allah qad adina lahu fil hijrati nan take Allah na sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam mummuniyar aniyar mutan Makka na kokarin kashe shi na shirin kashe shi da kuma umurni da Allah ya masa yayi hijira kuma garin Madina to nan da nan annabi sai fuskanci a wannan lokaci sai kama hanyar sa ya tafi gurin abokinsa ya fuskanci abokinsa wanda ake kiran sa Abu Bakr Siddiq Allah ya yarda da shi wa a'lamahu anna Allah qad adina lahu fil hijra da yaje gare shi sai ya sanar da shi cewar Allah madaukakin sarki ya masa izini yayi hijira yayi kaura daga Makka ya koma Madina fasa'alahu Abu Bakr as-suhbata sayyidina Bakar sai yace to ya rasulullah tunda Allah ya umurce ka kai kaura daga Makka ka bar Makka ka koma Madina to ni alfarmar da nake nema gurinka in abokantake ka in kasance tare da kai a hijirarka tunda dama sayyidina Abu Bakar bai hijira ba in da mutuna a baya da aka yi mana bayanin hijira da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi daga Makka zuwa Madina sayyidina Abubakar yayi yunkurin yin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar yayi gaggawa duk da anan annabi bai bayyana masa aniyarsa ba, amma jikinsa ya bashi. Me yasa annabi ya ce kar yayi gaggawa? To shi yasa yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yake bashi labarin cewar Allah madaukakin sarki ya masa izini ya yi hijira, sai roki annabi akan annabi ya kasance tare da shi a hijirarsa. Faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, na'am, na yarda, na amince za ka kasance tare da ni a hijirata. ثم عرض عليه إحدى راحلتيه اللتين كانتا معدتين لذلك فجهزهما أحسن الجهاز. أنا سيدنا أبو بكر يبجرود راقما سقدابي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم شوان أن راقما قدابي دكذنس يا رسول الله dama na tanade su ne saboda hijirar mu kenan. Shi yana nan yana shirin fitan su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana nan yana shirin fitan su tare da manzon Allah. Yace waɗannan raƙuma guda biyu da kake ganin su ya Rasulullah, na tanadar da su ne saboda hijirar mu. Kuma kamar yadda muka yi bayani a baya, waɗannan raƙuma guda biyu da sayyidina Abubakar ya tanade su, ya yi musu kiyo na musamman, ya keɓe su daga cikin sauran raƙumansa, yake ba su abinci na musamman, yake musu kula wacce take, ya ba su kula wacce take ta musamman. Saboda me? Saboda za su yi hijira a kawunansu, a yayin da suka zo yin hijira, kar su samu tasgaro, kar su samu akasi, kar su samu tseko dangane da abin da za su hau su yi hijirar tasu. Wannan ƙoƙari na sayyidina Abubakar na tanadar da raƙuman da za su yi hijira a kansu shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kiyaye wannan nagarta ta sayyidina Abubakar. Ba iya wannan ba kawai, hatta guzurin da suka rike a hijirarsu sayyidina Abubakar shi ya tanadar musu. Sun kwashe kwanaki 12 daga Makka gabanin su isa Madina, kamar yadda za mu zo mu gani. To duk wani abu da za su bukata a tafiyarsu, sayyidina Abubakar ne ya tanadar musu da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallama, bisa ga kyakkyawar ɗabi'a irin tasa, bisa ga kyakkyawan hali irin nasa, duk wanda ya yi masa alheri baya mancewa. Annabi ɗan halal ne, in dai ka masa alheri baya mutunci sallallahu alaihi wasallam, kuma zai kiyaye wannan alherin da ka masa har abada, kuma har abada annabi yana ganin ka da wannan alherin da ka masa. Sabanin sharri, in kai wa annabi sharri yana mancewa, amma in ka masa alheri baya taba mancewa. Kaga wannan ya bambanta da mu kenan ko? Mu kuma a ɗabi'ar mu wanda ya maka sharri shine baka mancewa, amma wanda ya maka alheri yanzu za ka mance. Jiya ya maka, shekaran jiya ya maka, yau ka mance. Satin can ya maka, wancan watan ya maka, yau ka mance. Za ka iya masa wata shegantakar ko wata tsiyar, ka mance alherin da ya maka watan can, amma annabi ba haka yake. Shi duk wanda ya masa alheri baya taba mancewa, amma za ka masa sharri so ɗaya, so biyu, so uku ya mance. Kamasa so goma ya mance, yana mance sharri. Kuma in ya tashi yana rama alheri da alheri, baya rama sharri da sharri. Wannan ɗabi'arsa ce sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya masa sharri baya ramuwar gayya. Bahaushe kuma ya ce ramuwar gayya ta fi ta gayya. Annabi kuma a'a, duk wanda ya masa ramuwar gayya sai ya mance, sai ya masa afuwa, ya kau da kai. Amma duk wanda ya masa alheri baya mancewa, zai kiyaye wannan abun. Duk kuma sanda ya samu dama, alkhairin nan da ka masa sai ya rama maka. In ko bai samu dama ba, zai kiyaye maka wannan abun, yana ganinka da shi, kuma yana ambatonka da shi duk lokacin da munasaba ko dama ta zo, na ya ambace ka, zai ambace ka da wannan. To shi yasa ya kiyaye wa sayyidina Abubakar wannan nagarta da sayyidina Abubakar ya masa. Idan za a tuna a baya, majalisi cikin majalis da muke gabatarwa a wannan majalisin namu, karatu cikin karatuttuka da muke, mun ambaci wata kissa da ta kunshi sabani da aka samu tsakanin manya-manyan sahabbai guda biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar da kuma Sayyidina Umar. An samu sabani lokacin da suke tattaunawa. Ka san wani lokaci a tattaunawa za a iya samun sabani, wani ya faɗi abin da zai fusata ka, ko kuma kai ka faɗi abin da zai fusata wani. Wannan ɗabi'a ce ta zance da magana wanda Allah ya halicci ɗan Adam a kai. To Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar suna tattaunawa wata rana, Sayyidina Abu Bakar ya faɗi wata magana da ta fusata Sayyidina Umar, ransa ya ɓaci ƙwarai da gaske. To Sayyidina Abu Bakar da ya fahimci cewar ran Sayyidina Umar ya ɓaci, sai ya fara bashi haƙuri, yana bashi neman afuwarsa. Amma Sayyidina Umar ya riga ya fusata, sai ke saurari Sayyidina Abu Bakar. Ya tashi daga gunda suke zaune, suke wannan tattaunawar tasu, sai kama hanyar gidansa. Sayyidina Abu Bakar bai daddare ba, bishi yana neman afuwarsa, yana bashi baki bisa ga abin da ya masa, bisa ga lafazin da ya yi har ya fusata shi. Sabban Annabi kenan sallallahu alaihi wasallama, babu girman kai ko kaɗan tare da su. Sayyidina Abu Bakar bai duba ta ni fa ni ne Abu Bakar fa, ina da matsayi fa na musamman, kuma su kansu sahabbai sun san wane ne ni. Wannan duk bai ɗebe shi ba. Ya dukar da kansa, ya kwantar da kansa wa Umar, yana bashi baki, yana neman afuwarsa, yana bashi haƙuri, saboda tarbiyyar da suka samu kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ba shi da girman kai ko kaɗan, kuma yana mu'amalantar su normal mu'amala, yadda yake mu'amalantar su kamar kowa. To sai suka samu tarbiyya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka wayi gari su ma ba su da girman kai ko kaɗan. Duk matsayin da kake da shi baka kallon wannan matsayi ya sa ka taka wani, ko ka ci mutuncin wani, ko ka ci zarafin wani, ko ka gasa ma wani magana, kuma kana ga daidai ne. A'a, wannan ba ɗabi'arsu ba ce, ba halayyarsu ba ce, saboda sun samu training da tarbiyya daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tushe na musamman. Sayyidina Abu Bakar bai kalli shi wane ne ba, amma ya bi Sayyidina Umar, yana bashi baki, yana neman afuwarsa. Sayyidina Umar ya riga ya fusata, bai juyo ya kalle shi ba, har suka isa gidan Sayyidina Umar. Abu Bakar bai daina bashi baki ba. Yau in ni ne ko kai ne ba, shi kenan ba, ya je ya mutu mana dan baƙin ciki. Ha, mutum ana ta bashi baki ba zai ji ba, na bashi so ɗaya bai ji ba, na bashi so biyu bai ji ba, ya je shi ya sani me yana ciyar da ni ne? Maganar mu kenan a yau. Yana ciyar da ni ne, yana tufatar da ni. Amma Sayyidina Abu Bakar duk bai haka ba, bai kalli wannan ba, ya bi shi har suka je kofar gida, yana bashi baki. Amma ina Sayyidina Umar ya riga ya fusata, yana shiga gida sai mai da kofa ya rufe. Sayyidina Abu Bakar ya tsaya ya yi rus, jikinsa ya yi sanyi. Yau in ni ne ba, shi kenan ba ko kai, ba mun raba garin mu ba kenan, wataƙila har abada in na ganshin ɗauke kan ce ka da Allah, mutumin da ya hau dokin zuciya har gidansa fa na ji tsabar wulakanci, ya mai da kofa ya rufe. In ni ne ko kai haka za mu. Amma Sayyidina Abu Bakar bai haka ba, sai juya kama hanya, sai tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yana hango shi da mayafi rike. Annabi ya ce inna sahibakum hadha qad ghamara, kai dan uwanku nan husuma ta hada shi da wani, saboda Annabi ya ganshi a wani irin yanayi. Sannan Abu Bakar ya zo ne mai guri, ya zauna bai ce wa kowa komai ba. Sannan Umar ya shiga gida, yana shiga bai fi ƴan sakanni ba, sai ce kai ni kuma Umar fa ban kyauta ba, yanzu ni a mun abu, kuma mutum mai kima, mai matsayi, mai ɗaukaka irin Abu Bakar, ya nemi afuwa guri na, in ƙi masa, ya bani haƙuri in ƙi haƙura, ya haƙurtar da ni, amma in ƙi ni ɗin ma fa ban kyauta ba, abin da na yi ba daidai ba ne. Umar sai fita daga gidansa, sai tafi gidan Sayyidina Abu Bakar, shi ma zai je bashi baki, saboda na farko ya sayyidina Abubakar ya bashi baki ya nemi afuwarsa ya bashi hakuri bai hakura ba har suka tafi gida suka ya shiga gida maimai da kofa ya rufe sai yake ga hakan da yayi bai kyautata mu'amala wa sayyidina Abubakar ba to yanzu shi kuma zai je ya bashi hakuri wannan sune tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashe na hakuri da sashe kuma idan sashe yayi wa sashe abin da ya ga bai ji dadi ba yana kokarin yardar da shi ya nemi afuwarsa ya bashi hakuri ya bashi baki ba zai samu nutsuwa ba har sai ya ga ya hakura ya yarda ya je gida sai aka ce ai Abubakar tun fitansa lokaci kaza bai dawo ba sai fahimci ba gida ya dawo ba ya tafi majalisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bi shi majalisin da ya je ya nemi guri ya zauna bayan ya yi sallama sai kwashe labarin abin da ya faru gaba ɗaya tsakaninsu da sayyidina Abubakar sai ya juye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah take sai ya fusata idaninsa suka kada suka yi jajawur ya kalli sayyidina Umar da sauran sahabbansa ya ce musu hal antum tariku li sahibi hal antum tariku li sahibi hal antum tariku li sahibi ya maimaita har sau biyu wata riwaya ta ce har sau uku annabi yana kallon sayyidina Umar da sauran sahabbai yana ce musu shin za ku bar abokina ya sakata ya wala shin za ku bar abokina ya sakata ya wala ba tsangwama ya ce inna allaha qad ba'athani fa qultu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum fa qultum kadhabta wa qala abubakar sadaqta ya ce lallai fa mutane ku tuna Allah madaukakin sarki ya aiko ni gare ku da nazo na ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne gare ku Allah ya aiko ni da sakonsa zuwa gurin ku fa qultum da kuka tashi martanin da kuka mun sai kuka ce kadhabta ƙarya kake kuka ki ku karbi abin da nazo da shi wa qala abubakar sadaqta abubakar kuma sai ya ce a abin da kazo da shi gaskiya ne ya karba ya runguma hannu bibbiyu 100 bisa 100 ya ce ma nafa'ani malun cikin ku kakaf ba dukiyar wani da ta amfane ni ma nafa'ani mala abubakar kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni shine bayanin da muke ana yanzu sayyidina abubakar da annabi yazo ya shaida masa cewa Allah ya masa izini yayi kaura daga Makka ya koma Madina sannan Abubakar ya ce to zan kasance tare da ka annabi ya ce to ba matsala sai ya ce ya rasulullah ga raquma guda biyu na tanadar mana ni da kai dan mu hijira a kansu to wannan na daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye wa sayyidina Abubakar na nagarta da ya masa ta dukiya yake tabbatar musu cewar fa ku tuna fa yana da matsayi na musamman a gurina matsayinsa na farko shine ya gaskata ni yayin da kuka karyata ni matsayinsa na biyu lokacin da kowa ya kame dukiyarsa daga shi sai iyalansa shi ya sake min dukiyarsa na abin da nake so cikin dukiyarsa to shi yasa annabi yake tsawatar musu a hirdinsu kan sayyidina Abubakar kasu kuskura su yi wa sayyidina Abubakar abin da zai fusata shi in har suka fusata sayyidina Abubakar annabi zai fushi da fushinsa wata rana wani abu ya hada Abu Dharr al-Ghifari da sayyidina Abubakar a gona sai Abu Dharr al-Ghifari yake ta ba wa sayyidina Abubakar hakuri ɗan kabilarsa suna gani sannan Abubakar ya ce ba wani abu ya wuce ya tafi sai ɗan kabilar suka ce ka me zai sa ka tsaya kana bata lokacinka kana ta bashi hakuri sai ce in ku shiga hankalinku kar ku taba Abubakar ku sa shi yayi fushi annabi yayi fushi da fushinsa Allah yayi fushi da fushin annabi sai saboda haka ku shiga hankalinku in dai akan Abubakar ne ku yi taka tsantsan jabu darul bukhari yayi fushi sai annabi yayi fushi da fushin sa, Allah kuma yayi fushi da fushin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan nagarta ta sayyidina Abubakar, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye masa ita. Wannan kuma dabi'a ce kamar yadda muka yi bayani cikin dabi'u kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ake so mu siffantu da irin wannan dabi'a, mu yi koyi da shi cikin irin waɗannan ɗabi'u nasa, saboda Allah ya tabbatar mana cewar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dangane da manzon Allah muna da kyakkyawar koyi, duk abin da yayi kyakkyawa ne mu koye shi, mu kwaikwaye shi, mu aikata irinsa. Duk umurnin da yayi mu masa da'a sai mu zamanto mutanen kirki. Wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku zama shiryayyu, za ku zama bayin Allah na kwarai. To sayyidina Abubakar ya bidiro da raƙumansa guda biyu da ya musu kiyo na musamman, ba dan komai ba sai dan su yi hijira kan waɗannan raƙuma guda biyu, shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shiri na farko kenan da sayyidina Abubakar ya musu, dangane da wannan hijira tasu da za su, ya tanadar musu ababen da za su hau su yi hijirar, dan hijirar ta zo da sauki. Abu na biyu ya ce, wa suni'at lahuma sufratun fi jarabin, sai aka shirya musu abinci na matafiyi, wanda matafiyi zai bukata, abin da matafiyi zai bukata na abinci tun farkon fara tafiyarsa har tafiyar ta kare, aka shirya musu irin wannan abincin. Kenan aka musu tanadin guzurin da a lokacin da suka kama hanyarsu ta fita wannan hijirar ba su da matsalar abinci. Fi jarabin, aka sa wannan guziri na abinci da aka tanadar musu cikin gora katuwa da aka dinka ta da fata, saboda kar ya lalace. Wannan duka daga dukiyar sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. To shi yasa annabi ya kiyaye masa waɗannan abubuwa, waɗannan nagarta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abubakarin khalila, yace a cikin al'ummar sa da a ce zai riki bada'i, to da sayyidina Abubakar zai rika matsayin bada'insa, saboda matsayinsa na musamman a gurin sa, gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu an shirya musu abinci wadda za su bukata a fitarsu da za su yi na hijira, aka sanya wannan abincin cikin gora wacce aka dinka ta da fata. Wa qata'at Asma'u bintu Abi Bakr nitaqaha wa rabatat bihi ala famil jarabi, yar sayyidina Abubakar Asma'u bintu Abi Bakr, yarsa ta cikinsa, yar uwar ummuna Aisha, Allah ya dade su gaba daya, ta ciro damaranta. Ai, mun san damara wanda mata suke sha, mata sukan daura damara a cikinsu, hakan nan ko ƙasa da cikinsu kaɗan, a kunkuminsu sukan daura damara. To ita ma tana da damara da ta daura, sai ta ciro wannan damarar tata, sai ta daura bakin wannan gora da aka zuba abinci a cikinsa, gora fata, sai ta daure, ita ma tata gudunmawar ke. Kenan yadda suka ga mahaifinsu na hidima da ɗawainiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ma ba za a bar su a baya ba. Yanzu wannan gora idan an bar ta haka a buɗe, an sa abinci, ƙura za ta iya shiga. Sannan in aka samu akasi, gorar ta faɗi, abincin zai iya zuba. To sai ta ga yaya kamata a yi ta yadda za a guje wa shigan ƙura cikin wannan gora, ko kuma zubewar abinci daga cikin wannan gora, shine a samu igiya a ɗaure bakin wannan gora, tunda gora ce ta fata, wacce ɗaure ta abu ne wanda yake mai sauki. To sai ta cire ɗamarar ta ta daure bakin wannan gora da aka zuba abinci na guzurin mahaifinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. واستعجر عبد الله بن قريقط من بني الديل بن بكر وكان هاديا ماهرا وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالي. وانا شيني نبي شيني نفرق سيدنا أبو بكر يا موت na tanadar musu da raƙuman da za su hau su hijira da kuma guzurin da za su rike na abinci a hanyar su ta hijira. Wannan shiri na farko. Shiri na biyu kuma yace wasta'ajara Abdullahi ibn Quraiqit, sai suka dauki hayar wani mutum da ake kiransa Abdullahi ibn Quraiqit, mutumin Makka ne ba Quraishi. Wasu malaman kuma suka ce a baba Quraishi bane amma mutumin Makka, min bani Dil bin Bakar, shi ya fito daga kabilar Dil bin Bakar, shi yasa suka ce baba Quraishi bane. Wa kana hadiyan mahira, shi mutum ne wanda ya goge ya kware wajen sanin hanyoyi. Yanzu idan ka tashi daga Azami, wata hanya zaka bi ta kai ka Kaduna, misali inda babu mota, babu tituna, dan mun san a wancan zamani ba tituna, ba motoci, ba mashina, ba kekuna, in an tashi daji kawai ake da tsa a yi ta tafiya. To ga in mutum bai san hanya ba sai ya bata. Yanzu ko nan da jama'a re, inda babu titi wanda bai san hanya ba sai ya bata. To shi wannan Abdullahi ibn Quraiqit din mutum ne wanda Allah masa baiwa ta sanin hanyoyi. Ina za ka bi ka je Kano ya sani, misali Kaddari babu titi. Ina za ka bi ka je Bauchi ya sani. Ina za ka bi ka je Maiduguri ya sani. Allah ya masa wannan baiwar ta sanin hanyoyi da za a bi a je daga gari kaza zuwa gari kaza. Daga cikin fa'idoji na taurari da suke sararin samaniya, a wancan lokaci ana gane kwatance na hanyoyi da za su sada gari kaza da kaza. Shine Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna, da taurari suke shiryuwa su fahimci cewar ina zan biya innabi nan zai kai ni gari kaza. Tauraro kaza da kaza suna yankin gari kaza da kaza ne. Kenan tunda suna yankin gari kaza da kaza ne, yanzu idan ina so in je gari kaza da kaza zan bi ta nan, zai sada ni da garin saboda tauraro kaza suna ta wannan yanki. To shine ma'anar wa bin najmi hum yahtadun. To shi Abdullahi ibn Quraiqit mutum ne wanda Allah ya masa baiwa wacce take ta sanin hanyoyi da za su sada gari kaza da kaza da kuma gari kaza da kaza. Yace wa huwa ala dini kuffari Quraish, sai dai shi yana kan addinin kafiran Quraish, kenan ba musulmi bane, bai musulunta ba, yana addinin bautar gumaka, addinin mutan Makka. Amma abun ban mamaki sai gashi Annabi da Sayyidina Abubakar sun dauki hayarsa. Yace fa aminahu, sai suka kulla yarjejeniya ta amana tsakaninsu da shi da aminci. Yanzu amana muka baka, kar ka buɗa wa kowa cewa za mu hijira, kuma muna so mu biya ka, ka jagorance mu daga Makka zuwa Madina, ka nuna mana hanya. Sa'annan kuma suka ɗauki wadafa'a ilaihi ra'ilataihima, suka ɗauki raƙumansu guda biyu suka bashi akan idan ya tashi fitowa ranar da za su tafi fita hijirarsu, ya fito da wannan raƙuma. Wa wa'adahu ghara thawri, suka yi alkawari da shi akan su haɗu da shi, ya haɗu da su a gharu thawr ba'da thalathi layali, bayan kwanaki uku. Bayan kwanaki uku ka same mu a gharu thawr, kogon thawr kenan, sai mu kama hanyar mu ta hijira. Wannan gabar ƴan uwa malamai sun fidda darussa da fa'idoji masu tarin yawa karkashin wannan gabar. Darasi na farko da suka fitar suka ce ana samun masu amana cikin kafirai. Wannan gashi mushriki ne, kuma mushrikan Makka mun san irin mummunar mummuniyar aniyarsu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fatansu su kashe shi. To amma kuma sai gashi shi wannan mushriki ne, yana kan addinin mushrikan Makka, amma tare da haka an kulla yarjejeniya da shi, saboda ana da garantin cewa mutum ne mai amana. Kenan yanzu cikin kafirai idan an samu mai amana, babu laifi a kulla yarjejeniya da shi, ai amana tare da shi, kamar yadda annabi ya kulla yarjejeniya da wannan mutum duk da cewa mushriki ne. Kuma mushrikan nan suna kulla kaidi da makirci wa annabi, amma annabi ya kulla yarjejeniya da shi. Kuma kamar yadda zamu zo mu gani, bai ci amanar annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ya kiyaye wa annabi amanarsa. To shine malamai suka ce wannan yana nuna idan ka samu wanda ba musulmi ba mai amana, babu laifin ka kulla yarjejeniya da shi bisa ga wani abu da ya shafe ka, babu laifin ka yi amana tare da shi, kamar yadda annabi ya yi tare da wannan mushriki. Abu na biyu da zamu fahimta daga wannan gabar, suka ce babu laifi ka dauki wanda ba musulmi ba ya maka hidima, ya maka dawainiya, ya maka aiki idan ya zamanto ya kware akan wannan aiki. Abin da ya shafi gini, babu laifin ka dauko magini wanda ba musulmi ba idan kwararre ne a bangaren ya zo ya maka gini. Abin da ya shafi wayarin, babu laifi idan ka dauko wanda ba musulmi ba ya zo ya maka gashi na annabi ya dauki wanda ba musulmi ba ya masa aiki, ya nuna masa hanya zuwa garin Madina. Kenan abubuwan da kafirai suka iya in ka dauko su sun zo sun maka, wannan ba laifi ciki, kamar yadda annabi a nan gurin ya dauki wanda ba musulmi ba ya nuna masa hanyar garin Madina. Sannan abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan gabar, za mu fahimci cewar babu laifi a kulla yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai, diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa, ƙasar musulmi da kuma ƙasar kafirai, babu laifi a cimma yarjejeniya tsakanin ƙasashe guda biyu, kamar yadda annabi ya yi a nan. Yarjejeniya ya cimma tsakaninsa da mushriki, kuma lokacin da ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, ya sake kulla yarjejeniya tsakaninsa da Yahudawa da suke zaune a garin Madina. Kenan wannan na nuna halarcin haka din, an samu ƙasa ta musulmi da ƙasa wacce take ta kafirai, an kulla wata yarjejeniya ko ta kasuwanci, tattalin arziki, tsaro, wannan babu laifi a karantarwa na shari'a, kamar yadda annabi ya yi a wannan gabar. To wannan shiri na biyu ke na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka samu wanda yake kwararre wajen sanin hanyoyi, wanda ake kiransa Abdullah bin Uraikit, wanda ya fito da kabilar Bani Dil bin Bakar, amma mushriki ne. Suka yi yarjejeniya da shi akan karya buɗe sirrinsu, karya bayyana wa kowa abin da suke shiryawa da shi, suna so za su biya shi kuɗi dirhami kaza ya jagorance su daga Makka zuwa Madina. Sa'annan kuma suka ɗauki raƙumansu guda biyu, tunda yanzu aga sun fita da raƙuma daga Makka, za a yi zargin cewa hijira za su to ƙaddabami, sai suka danka raƙuman hannunsa, ba wanda zai tsammanin ba yana da alaka da su, tunda an san shi mushriki ne, kuma an san bai karbi musulunci ba. Wannan ma wata siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana da siyasar ƙaddabami. Yanzu mushrikan nan ba za su taɓa kawowa a tunaninsu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauki hayar wanda ba musulmi bai kai shi Madina, ba za su taɓa kawowa wannan a tunaninsu. Wannan yake nuna mana yadda annabi ya iya siyasa. Shi yasa za ka ga rashin lissafi na waɗanda suke cewa wai kar a haɗa addini da siyasa. Siyasar mecece tushenta, mecece asalin siyasa? Ba addinin musulunci ba, akwai wanda ya kai annabi iya siyasa ne? Ba wanda ya kai annabi iya siyasa. Duk wani tsari na gudanarwa ba wanda ya kai annabi. yanzu hatta su kafirar abubuwan da suke na tsare-tsare na administration idan ka duba Allah zaka ga sun dauko da yawa daga cikin tsare-tsare na musulunci kuma sun yi nasara man an samu wawaye kidahumai wai sai ka ji suna takar a hada siyasa da addini shin siyasa daban addini daban wane ne shugaban yan wanda yafi kowa iya siyasa annabi ne yafi kowa iya siyasa siyasa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan gabar ya dauki hayar wanda ba musulmi ba ta yadda tunaninsu ba zai je kan wannan ba ba za su taba kawowa a kwakwalwarsu ba cewar annabi zai dauki hayar wanda ba musulmi ba ya raka shi zuwa garin Madina to sai mu je ga mataki na uku na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma faraqa ar-rasul alaihi salatu wassalamu Abubakar bayan an yi wannan shiri an yi wannan tsari duka wannan an yi ne a kofar gidan sayyidina Abubakar wannan yana nuna mana yadda annabi ya aminta da sayyidina Abubakar cikin sahabbansa shi yasa duk wani abu da zai yi wanda yake so a rufa masa abun yake gabatar da sayyidina Abubakar saboda amininsa ne wanda yake sirri da shi tare da cewar akwai wasu ɗaiɗaiku cikin sahabbai da annabi yakan yi sirri da su irin su Hudzaifatu ibn al-Yaman dan ma har laqabi malamai suke masa da cewar sahibu sirrin nabi ma abocin sirrin annabi to amma sayyidina Abubakar amininsa ne na ƙarshe wanda ba shi da tararraji ko kokonto kan duk abin da ya shirya da sayyidina Abubakar za a iya samu akasi baya tunanin wannan sallallahu alaihi wasallam to bayan an gama waɗannan shirye-shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bar sayyidina Abubakar yayi sallama da shi amma kuma gabanin su yi sallama yace wa wa'adahu al-muqabalata laylan kharija makkah ya alƙawari tsakaninsa da sayyidina Abubakar cewar yau da daddaren nan mu haɗu a wajen makka kenan ba tare ma za su fita ba annabi zai fita daga gidansa da daddare sayyidina Abubakar shi ma zai fita daga gidansa da daddare za su haɗu a guri kaza da daddare wajen makka wannan shirinsu na uku kenan an cimma ittifaki tsakanin annabi da Abubakar za a fita da daddare Abubakar ya fita da daddare annabi shi ma zai fita da daddare su haɗu a guri kaza wannan shine mataki na uku cikin matakai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat hadhihi al-lailatu hiya lailatu isti'dadi quraish litanfidi ma aqarru alaihi to wannan dare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi da shi da sayyidina Abubakar za su fita shine daren da Quraishawa suke da niyyar su zartar da abin da suka tabbatar za su zartar akan annabi sallallahu alaihi wasallama ai mun yi bayani gabanin mu shiga wannan babi na ra'ayin da suka tsaya a kansa suka yi yarjejeniya kansa shine kawai su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma za su yi su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata na makon da ya gabata yau kuma muka dan haska shine za a samu matasa katti karfafa kowanne ɗaya daga cikinsu ya dauki makami a zo a tsaya kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare wannan daren da annabi da Abubakar suka tsara za su fita to a wannan daren a zo a tsaya a kofar gidansa yana fitowa kowane ɗaya daga cikinsu a lokaci guda su kai masa duka ta yadda dukan nasu zai zama sababin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hakan kuma sai a waye gari ba mutum ɗaya da za a tuhuma in an ce za a tuhume su gaba ɗaya sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi sun fito daga ƙabilu mabambanta ba yadda za ta yi ƙabilar annabi ƙabilar Banu Hashim ta fuskanci waɗannan ƙabilu guda 15-20 sun fi ƙarfinta dole ta risina ta karɓi diyar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dare a cikinsa ne Qurayshawa suka cimma yarjejeniyar za su je su kashe annabi su aiwatar da aniyarsu. To tunda a wannan daren ne fajtama'u ba haula babid dari, farkon dare sai suka je suka hadu a kewayen kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi kuma yana cikin gida. Suka je a farkon dare kamar yanzu haka kenan, irin kace karfe 7:30 zuwa 8 misali, sai suka je kewayen kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya suka yi cirko cirko, su waɗanda matasan da aka wakilta su je su zartar da aikin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhilahu, lokacin da suka je suka tsaya kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana cikin gidan, ya ji isowarsu da tsayuwarsu a kofar gidansa. Falamma ja'a mi'adul khuruji, lokacin da lokacin fita ya matso, dama annabi sun yi da sayyidina Abubakar za a fita lokaci kaza, Abubakar ya fita daga gidansa, annabi ya fita daga gidansa a ja'a hada a guri kaza. To yayin da lokacin ya zo, yanzu ne annabi zai fita daga gidansa, kuma ga mushrikan nan matasa katti-katti karfafa da makamai a kofar gidansa, lokacin fitansa kuma yayi, ya za a yi? Amara bin ammihi aliyan bil mabiti makanu, anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yi wata hikima. Duka wannan na nuna mana dabara da zurfin tunani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya umurci dan babbansa sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi, bil mabiti makanahu, akan ya kwana akan shimfidinsa. Ya umurci sayyidina Ali da ya kwana akan shimfidinsa, kai la yaqa ash-shakku fi wujudihi athna al-layl, saboda kar a samu shakkun samuwar annabi cikin dare, kar su ce Muhammadu fa baya cikin gidan nan, ko kuma muna ga kamar Muhammadu baya cikin gidan nan dan shimfidinsa ba kowa. To dan kar a samu wannan shakku, in sun leka shimfidinsa su ce eh gashi nan yana ta kwasan bacci, su samu nutsuwa cewa annabi yana nan, kawai yanzu suna jiran fitowarsa, su aiwatar da aniyarsu. Fa innahum kanu yuraddiduna an-nazara min shuquqil babi liya'lamu wujudahu, sun kasance lokaci bayan lokaci sai su leka, lokaci bayan lokaci sai su leka, su leka cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta huji hujin kofa, ta inda kofa huji hujin kofa sai su leka, sai su ga ana kwance kan shimfidin annabi, sai su dawo su ci gaba da hirarsu, can sai su sake lekawa. To annabi sallallahu alaihi wasallama da ya umurci Aliyu Allah ya yarda da shi da ya kwanta akan shimfidinsa, saboda kar a samu shakkun samuwarsa cikin gidansa. Thumma sajja aliyan bi burdihi, sayyidina Aliyu da ya hau kan shimfidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta, manzon Allah sai ya ɗauki mayafinsa sai ya lullube sayyidina Ali, ta yadda in an ga mutum a kwance lullube da mayafi za a ce ga can Muhammadu, su ce ga can Muhammadu yana bacci, su ɗauka annabi ne yake bacci, tunda da mayafinsa ya lullube sayyidina Ali. Wa kharaja ala alqawm, annabi sallallahu alaihi wasallama sai fita ga waɗannan matasa da aka turo su zo su kashe shi dauke da makamai. Wa huwa yaqra'u, annabi ya fita alhalin shi yana karanta, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, annabi sallallahu alaihi wasallama sai fita yana karanta wannan aya, waja'alna min bayni aydihim sadda, kuma muka sanya a gabansu, muka sanya rufi a gabansu, muka sa rufi a gabansu, makami a gabansu, sitira a gabansu, wa min khalfihim abtabayansu ma aka sanya makari rufi sitira. Allah madaukakin sarki yace fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sai muka lullube su alhali su bassa gani, ga su da idanu amma bassa gani. Annabi sai yake karanta wannan ayar lokacin da yake fita daga gidansa. Alhali matasan nan suna tsaye a kofar gida. Lokacin da Annabi ya karanta wannan ayar, duk da cewa wannan riwayar bata inganta ba, riwaya ce wacce bata inganta ba, amma kamar yadda muka yi ta yin bayani a baya, galibin riwayoyi na tarihi ba duka bane suka inganta, galibin su ba su inganta ba. Akwai ingantattu daga cikinsu, amma waɗanda ba su inganta ba su suka fi yawa. To amma yanzu idan aka sanya ka'ida, aka sa sharadi cewar ba za a karɓi riwaya ba wacce ta zo take bayani kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ingantacciya, to za a rasa tarihi mai yawa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ingantattun ba za su yi kwabarin ɗin rayuwar manzon Allah. To amma duka riwayoyin za a karɓa da ingantattu da raunana wajen bayani kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina tsammani mun taɓa bayani ko a majalisin nan. A nan malamai sai suka ce akwai ka'ida wajen karɓar riwayoyi na tarihi wanda ba su inganta ba. Ita kan ingantacciya ba a da kokonto a kai, in ta zo 100 bisa 100 za a karɓe ta, amma wacce ba ta inganta ba ba, ita tana da iyaka. Suka ce za a duba riwayoyi da suka zo na tarihi, riwayoyi da suka zo na sira, idan suna da alaka da aqida, ai mun san aqida ilimi ne da ya shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala da haƙƙoƙin Ubangiji, wannan aqida ce. Idan suna da alaka da aqida, to wannan ba a karɓar su, saboda duk wani abu da ya shafi Ubangiji, ya shafi haƙƙoƙin Ubangiji, ba a karɓa sai ingantacce, saboda wanda bai inganta ba bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan na biyu, riwayoyi na tarihi da suka zo suke da alaka da shari'a, an ce shari'a su abin da ya shafi tsarki, sallah, azumi, zakka, aikin hajji, duk wannan ya kunshi shari'a, ibada kenan, hukunce-hukunce na ibada. Suka ce wannan ma ba a karɓa sai ingantacce, saboda ba a bauta wa Allah sai da abin da ya tabbata daga Allah ko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan a bauta wa Allah da abin da Allah yake so, ba da abin da mutane suke so ba. Abin da Allah yake so kuma dole ya zamanto daga gurin Allah ya zo ko daga gurin manzonsa. Saboda ni da kai ba za mu san abin da Allah yake so ba sai ta hanyar manzansa, haka kawai ba za mu iya sani sai mun samu labari ta hanyar manzansa, labarin kuma dole ya zamanto ingantacce tabbatacce. Suka ce to idan ka cire waɗannan abubuwa guda biyu, duk wata riwaya da za ta zo ta tarihi in dai ba tana da alaka da aqida ko shari'a ba, za a iya karɓar ta a yi amfani da ita. Ina fata mun gane. To wannan riwayar bata inganta ba, amma za mu iya ɗaukan ta mu yi amfani da ita. Menene ra'ayinmu? Riwayar nan da ake bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa Sayyidina Ali ya yi bacci a kan shimfiɗinsa, sa'annan ya lullube shi da mayafinsa, mushrikai suna waje suna jiran sa ya fita yana karanta wannan aya ta suratu yasin yace fa alqallahu nauma alaihim sai Allah ya jefa bacci ga mushrikan nan har annabi ya fita ba su san ya fita to ƴan uwa saboda ƙurewar lokaci ina ga wancan tambaya da muka yi zamu duba amsar ta idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.